sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Binta Sulemaniya da ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 28 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Hanifa ba mu kanin labarai.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a yau Talata ya jaddada bukatar samar da tsarin kare makami mai linzami ga Ukraine don kare kasarsa daga har-haren ta'addancin Russia. Hukumomi a jihar Texas da ke kudancin Amurka sun gano bakin haure 46 da suka mutu a cikin wata motar trela a jiya Litinin. Wani kwamitin majalisa da ke binciken harin da aka kai ranar 6 ga watan Janairu 2021 a majalisar dokokin Amurka ya gudanar da wani taron bazata a yau Talata.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin za ku ji cewa gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara ya kare matakin da gwamnatinsa ta dauka na baiwa al'ummar jihar damar mallakar bindiga don kare kansu.
Mu za mu yi abin ne a ilmanci shi yasa muka kawo wannan rundunar da mun kai ta taimako na waɗanda za su rinka ba da tallafi na gaggawa ko muka ce kowane gari Emirat kenan masarauta za a ɗauki mutum 100 sun tabbatar da mutanen ingantattun mutane.
Za kuma ku ji cewa Bankin Duniya ya kaddamar da wani shiri mai koyar da wasu dabaru wa 'yan makaranta da ke kasashen yammacin Afirka da Afirka ta tsakiya domin samun ingantaccen ilimi. Muna tafa da wasu rahotanni da kuma shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu bari mu fara da shirin labaran duniya zagaye na farko.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a yau Talata ya jaddada bukatar samar da tsarin kare makami mai linzami ga Ukraine don kare kasarsa daga har-haren ta'addancin Russia. Zelensky ya bayyana haka ne yayin wata tattaunawa da suka yi da shugaban kungiyar tsaro ta NATO. Ganawar ta wayar tarho da sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg ta zo ne gabanin fara taron shugabannin NATO a Madrid inda ake sa ran Ukraine za ta kasance cikin manyan batutuwan da za a tattauna. Stoltenberg ya faɗa jiya Litinin cewa kawancin sojan ƙasashen yammacin duniya yana ayyana ƙarin adadin sojojin da ke cikin shirin karta kwana da ya ruɓanya har sau 7 daga 40,000 zuwa sama da 300,000. Masu aikin ceto a tsakiyar kasar Ukraine sun yi aiki a yau Talata domin neman waɗanda suka tsira da rayukansu a wata cibiyar kasuwanci da dakarun Rasha suka kai hari da makami mai linzami a ranar Litinin inda suka kashe akalla mutum 18. Hukumomi a jihar Texas da ke kudancin Amurka sun gano bakin haure 46 da suka mutu a cikin wata motar trela a jihar Litinin. Shugaban hukumar kashe gobara ta San Antonio Charles Hood ya shaida wa manema labarai cewa an kai wasu mutane 16 asibiti domin yi musu jinyar sanadiyar matsanancin zafi da suka fuskanta ciki har da yara 4. An gano motar ce a kusa da titin jirgin kasa a wani yanki mai nisa da ke wajen kudancin San Antonio. Yanayin zafi mai tsanani a birnin ya kai ma'aunin Celsius 39.3 a Fahrenheit haɗe da danshi mai zafi. 'Yan sandan San Antonio sun ce har yanzu ba za su iya bayyana inda mutanen da ke cikin motar suka fito ba. A halin yanzu hukumomin tarayya ne suke jagorantar binciken. A shekarar 2017 bakin haure 10 ne suka mutu bayan da suka makale a cikin wata motar trela da 'yan sandan San Antonio suka gano a wani wurin ajiye motoci na Walmart. An yankewa direban wannan babbar mota hukuncin ɗaurin rai da rai kan laifin da ya yi a harkar fasakaurin mutane. To ana shan labaran duniyan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan ba da jimawa ba Hanifa za ta sake dawowa da karshen labaran duniya. Amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Gwamnan jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya Bello Matawalle ya kare matakin da gwamnatinsa ta dauka na baiwa al'ummar jihar damar mallakar bindiga don su kare kansu. Wannan mataki da gwamnan da gwamnatin Zamfara ta dauka ya haifar da cece kuce tsakanin al'ummar Najeriya sai dai gwamna Matawalle ya ce turace ta kai bango kamar yadda za ku ji a wannan hira da suka yi da wakilin murya Amurka Halima Abdurrauf ta wayar tarho
to kamar yadda kuka ji abu ne wanda an dade ana yin shi a jihar Zamfara na sha kai kuka ta ko ina ba wai soja ba su kokari ba suna kokari amma abu ne wanda ya zama ruwan dare ga na duniya wannan banda da ta dake yi zaki ga karamar hukumar mulki akwai su kuma suna ta'addanci wanda kuma sojojin gaskiya magana ba su da yawan da za su ta su kuma magana yakin irin wayannan mutane ba wai abu ne wanda za a ce sai soja ya jira an kai attack ba sannan su ta yi kamata ita rundunar sojoji ta shirya musamman na yadda za ta je ta kai yaki har ko hatta kuna wayannan yan ta'adda amma idan za a ce koyo shi sai sun kawo farmaki ga talakawa ga bayan Allah sannan a je a ce a bi su ba zai yi ba
to your excellency sai mutane ke ganin yanayin da ake ciki na tsaro idan aka ba wa yan jaha dama su mallaki bindigogi ko abubuwan da za su iya kare kansu abubuwan za su kare ta'azzara ne ko ya kake ganin wannan al'amari kuma da tsarin da za a bi wajen ba da lasisi
ai mu za mu abun ne a ilmanci shi yasa muka kawo wannan rundunar da mun kai ta taimako na wanda za su rinka ba da tallafi na gaugawa ko muka ce ko wani gari Emirate kenan masarauta za a dauki mutum 500 mutanen 500 akwai form da za a ba su wanda har sarkin gari da kowa sai sun sa hannu sun tabbatar da mutanen ingantattun mutane ne ko ba su da wani rakon na criminalci ko wata illa gari su za su sa hannu sun yadda da su in wani abu ya faru shi wannan wanda ya sa hannu to shi za a kama ba saboda haka dole a zo don fara ai musu training mutane in dai da gaskiya ana son yakin ya kare sai idan su da masu magana ba su son yakin ya kare idan yau Allah ya bada sa'a aka ci karhin ta'addanci za su zamara to ina tabbatar maki an ci karhin ta'addanci da ake a arewacin Najeriya me yasa ake sake me yasa ake wasa me yasa ake sanin ga kawo mutanen da za su kawo karshe wannan matsala a jihar Zamfara idan Maiduguri abu ya sauki a dauko motocin Maiduguri a kawo Zamfara yanzu ina tabbatar maki Zamfara ba mu da kanka yaki ko daya sana to a ce ana yaki kai ina sha kamata mu faɗa maka mu gaskiya zan yi to the end of my blood saboda tabbatar da tsaro ga
al'umma ta dole ne to me girma kana nufin abinda wannan sanarwa da kuka fitar a jihar Zamfara ke nufi shine a kafar runduna ta musamman da za su yaki wayannan miyagu
ai ko wannan rundunar mu da muka yi ai mun sa duka jami'an tsaro suna ciki saboda inda gaskiya ne sun zo su taimaki al'umma inda gaskiya ne jami'an tsaro suna son wannan yakin ya kare to wannan tsarin da mun kai shi a daidai ki karo jami'an tsaro a taho a shiga daji a kai yaki gidaje yan ta'adda gaba a jira sai yan ta'adda sun kawo yaki ga al'umma ba sannan a ce a ta yaki su bai yiwa
kuma gwamna kaman an yi wa wannan magana da kai mummunar fassara kenan dan abin da ake gani shine ana son a rika ba wa duk yan jihar Zamfara gaba daya a ba su bindiga abin da mutane ke fahimta da wannan
magana mu tsarin da muka yi wanda duk za a samu bindiga dole sai mutum ne wanda ya kai shekarun da doka ta yadda kenan shekara 18 kuma sai an tabbatar da lafiyar shi da hankalin shi yanzu misali zaki ga cewa dan ta'adda ya shigo garin da ke da kila mutum sun kai 20,000 ko 30,000 akwai matasa majiya ƙarfi ga garin nan sun kai kila 10,000 amma sai ki ga yaro biyar sun zo da bindigogi sun taho sun tarwatsa garin nan don ni saboda mutanen gari ba su da umarnin da za su rika makami kuma sun yi biyayya ga gwamnati to idan sun san da cewa akwai mutum 300 cikin wannan garin suna da makami ba su isuwa to saboda haka mu za mu shi mu tsabtace abin yadda zai kasance kowace mazaba muna da waɗanda za su tsare garin nan idan jami'an tsaro sun ji sun gani suna iya zuwa su kai sannan in mutanen garin nan sun san inda yan ta'adda suke za su kai musu farmaci to jami'an tsaro in suna iya rike su rike su tare su in ko ba su ya sulhu su yaki mutanen nan shine ma'ana
na'am
a matsayina na gwamnati dole in duk abin da zan yi kare rayuwar al'umma jihar Zamfara
da ƙarshe rundunar sojan Najeriya ta ce ba ku da hurumin daukan irin wannan mataki ko menene ra'ayinka dangane da wannan
in ba mu da hurumi gwamnati mu mun ka san kitinar da muke ciki mu mun ka san matsalar da muke ciki saboda kai a matsayinka na gwamna ba ka iya ba da umarni a duk umarnin ka da jami'an tsaro da abinda chief of defense staff ya faɗa wannan bai ku kamata yi wannan magana ba domin wannan ya nuna ka sa haƙƙi nan gare su domin kenan mu gwamnati ya wanke mu don ba mu iya ba su da umarni da umarnin kuma ka to tunda ba mu iya ba su umarni su bi umarnin mu kuma ana kashe mutane mu shikenan sai mu zauna mu rabta hannuwan mu mu ce ba mu yin hanyar da za mu taimaki al'umma kuma Allah ya dora mu wannan nauyin na kare dukiyar al'umma da rayukan su sai mu ce ba mu initiating wani abu wanda za mu tabbatar da mun kare rayukan al'umma mun ya kai mu kuma babban abin da a matsalar Allah shi da ni shugaban kasa babu abin da bai ba
gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle kenan To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da karshen labaran duniya.
Wasu ƴan bindiga a arewa maso yammacin Pakistan sun kashe mutane uku na tawagar mutanen da ke gudanar da rigakafin cutar shan inna tare da raunata wani a yau Talata, duk da cewa kasar ta sake samun bullar cutar mai nakasa mutum. Jami'ai sun ce lamarin harbin da aka yi da sanyin safiya ya faru ne a lokacin da ake gudanar da aikin rigakafin gida-gida a arewacin Waziristan, gundumar da ake fama da rikici akan iyaka da Afghanistan. Hakan ya yi sanadin mutuwar wani ma'aikacin lafiya da 'yan sanda biyu da ke yi wa tawagar da ke aikin rigakafin cutar ta polio rakiya. Kwayar cutar shan inna ta gurgunta yara 11 a Pakistan a wannan shekara, adadi mafi girma da aka gani a duniya. Jami'an Colombia sun ce mutane hudu ne suka mutu yayin da fiye da 300 suka jikkata sakamakon rugujewar wani katafaren filin wasa a ranar Lahadi a wani wasan hawan sa a birnin El Espanyol. Shugaba Ivan Duque ya ce zai bada umarnin gudanar da bincike tare da nuna goyon baya ga iyalan waɗanda abin ya shafa. Rugujewar ta faru ne a yayin wani bikin gargajiya inda jama'a suka shiga wurin wasan domin wasa da bijimai. Jami'ai da dama, ciki har da zababben shugaban ƙasar Gustavo Petro, sun kira da a haramta irin waɗannan wasannin gargajiya saboda haɗuran da ke tattare da su.
Kai da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bankin duniya ya kaddamar da wani shiri mai koyar da wasu dabaru da ga 'yan makaranta da ke kasashen yammacin Afirka da Afirka ta tsakiya domin samun ingantaccen ilimi da kuma saukin samun ayyuka bayan kammala karatu. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani bayan ya halarci wurin shirin a birnin Accra na Ghana.
An dai kiyasta cewa duk da cigaban da ake jin an samu na samun damar ilimin cikin shekaru 10 da sun kashuɗe, kashi 80 na yara masu shekaru 10 a nahiyar ba su iya karantawa, su fahimci sauƙaƙƙen rubutu, kuma sama da yara miliyan 32 na cigaba da garan ramba ba su zuwa makaranta, kaso mafi girma a duniya. Na waɗanda ba su zuwa makaranta ɗin, mataimakin shugaban ƙasa Mahmud Bawumia ya ce sa ido a kan ilimi mai inganci zai gina ƙasar, abinda kenan ya sa ake buƙatar aikin haɗin gwiwa don samun ƙarfafuwa a fagen yadda za a ƙarfafa gwiwar mutane domin ci gaba, ya ce. Adadi na abinda ake gani dai zahir suke cewa sa ido akan ilimi mai kyau don ci gaba ne da bunƙasa, sai dai ba za mu iya kawo canji ba tare da ginawa da tabbatar da ginshiƙin siyasa a nahiyar ba. A tarin ƙasashen nahiyar ana buƙatar ƙara himmantuwa don daɗin basira a fagen karatu na gwamnati saboda cimma ƙarin natija, haɗin kai da kuma hurɗa. Mataimakin shugaban bankin duniya a yammaci da tsakiyar Afirka Usman Dagana a jawabinsa ya ce dabarar da aka kirkiro na ƙawancin ƙasashen Afirka ta shugabannin su zai cimma buƙatun ƙasar ta Afirka. Ya jinjina wa ƙasar Ghana da ta yi ta maza wurin farfaɗo da fagen ilimi ɗin ta bayar da ilimin sakandare kyauta tare da inganta ilimin koyon fasaha da sana'ar hannu da ake cewa TVET.
Ghana is a clear example of leadership. We need to improve education in Western Central Africa.
Ƙasar Ghana abin misali ne na ilimin kyauta a Afirka ta yamma. Gwamnatinku ta gabatar da wasu gyare-gyaren farfaɗo da nemar ilimi tare da zamanta koyarwa da koyon karatu, tare kuma da inganta ilimin gabatar da dabarar karatu ɗin daga shekara ta 2018 zuwa 2030. Kun ƙaddamar da tarin gyare-gyare dangane da shirye-shiryen karatu da sun ka haɗa da ilimin sakandare kyauta, shirin koyar da karatu da inganta ilimin fasaha da koyon aikin hannu da ake ce wa TVET. Ministan kuɗi Kenneth Furah ta jawabinsa na marhaba ya ce kasar Afirka za ta iya samun alfanu masu yawa muddin aka zuba kuɗi a wannan fage. A dalilin haka tilas mu zabura yadda ba za mu bar kowa a baya ba in har muna begin yin nasara a lahiyar nan. Mu ci gaba da nuna damuwa game da irin koma bayar da muke samu na farko karatu a ɓangaren nahiyarmu na yammaci da tsakiyar Afirka ya samu mummunan sakamako na rashin ƙoƙari a dalilin ƙarancin malaman karantarwa kusan kashi ɗaya bisa uku na waɗanda ba su da karatu suna a Afirka ta yamma ne. Kimanin yara miliyan 42 da ya kamata suna makaranta ba sa zuwa makaranta ɗin kuma biyu cikin biyar na 'yan yara da ke barin makaranta a Afirka ta yamma suke. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas da wannan rahoton. To bari mu kuma mu koma Najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya ta yi nasarar cafke wasu mutane uku da ake zargin sun cire idanun wani yaro dan shekaru 16 a unguwar Yalwa da ke wajen garin Bauchi a makon da ya gabata. Wakilin muryar Amurka Muhammad Abdul Wahab ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoton daga Bauchi.
A tattaunawa da kwamishinan 'yan sanda a jihar Bauchi, CP Umar Sanda, ya ce biyo bayan wasu bayanai ne da yaron da aka kwakulewa idan dinan da ƙarfin tsiya ya shaida musu ya kai ga kama mutumin na farko mai suna Isaac Ezekiel mai shekaru 32. Daga bisani shi Isaac ɗin ya shaida wa 'yan sandan sauran mutane biyu da suka hada da Nelson Bawa mai shekaru 38 ɗan garin Kabuir a jihar Plateau da kuma Yohana Luka ɗan garin Abdiyar a jihar Plateau ɗin shi ma. Dukkan mutanen suna hannun 'yan sanda ana ci gaba da bincike.
To alhamdulillah da Allah ya ba mu sa'a mun samu wanda suka yi wannan mummunan aiki kawo shi wajen yaro. Yaro yana jin muryarsa sai ce ai shi ne shi ya ɗiba masa ido. To a kuje sai muka kama shi muka dakile shi muka ɗauke shi muka kai shi da muka kai shi gidansa. Rigan da yaron ya faɗa muka same shi da shi da takalminsa ɗin da kuma telefon nashi shi ne sai muka ce masa ta kai yaya aka yi da fari ya fara gardama amma daga baya sai muka ce masa to da ka dabare sai muka fara bincika kansa muka same shi da wannan takalmansa ɗin ido ya muka kamura muka ido yaro ya zuba ta cikin kwarya ya rufe ta da wata tsumma daga nan kuma shi ne ji cire wannan aikin kaza kaza me yasa kai wannan aikin yake saboda yi masa bayan bata ko kan da shi da wanda ya kwara yaron ido sai muka kama shi shi ma to dukkan su dai su uku suna nan to yanzu dai har yanda ake cikin kenan to amma muna cikin bincike har yanzu dai.
To yanzu shi yaron yana ina?
Yaron yana nuna asibiti yana trauma center likitoci dai suka ce sai sun sake masa aiki na musamman saboda kwayan idon da karfi aka yi amma balla wayan tsaba wadda ya wanda idan asibiti ba su gyara ba tun yanzu zai ba shi wahala a rayuwa kaɗan kaɗan.
Na ziyarci asibitin koyarwa na Abubakar Tabawa Baliyo da ke Bauchi domin jin ta bakin yaron da aka kwakulewa idan dina Zubairu Salisu ya buƙaci da aiwatarwa mutumin da irin abin da ya masa a maimakon cewa za a bi dogon shari'a.
Zubairu Salisu ne abin da nake kawai kamar yadda ya ma a yi mishi kawai ba sai an tsara wata dogon shari'a ba abin da ya ma kawai a yi mishi wannan za a iya cewa za a tsara wata shari'a ne har ƙarshen a kisa yi mutu gaba ɗaya abin da nake roƙon gwamnati kawai ta ma yadda ya ma kawai a yi mishi abin da nake roƙo kenan.
Malam Salisu Katsina shine mahaifin yaron da aka kwakulewa idan dinan shi ma dai ya buƙaci ganin an bi kadin yaron nasa kamar yadda ya bukata.
Ni suna na ma Salisu Katsina bayani na da wannan bawan Allah dai na turo shi makaranta ta tashi makaranta ta neman abincinsa wannan mutumin ya kware sa ya tafi da sa ya ji ya cuta masa don haka ni dai yanzu abinda duk ya bada bayani abinda yake su haƙinsa habibin haƙinsa abinda wannan bawan Allah cuta masa yadda ya masa shi ma ai masa.
Abdulhamid Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
An gaishe ka Muhammad Abdul Wahab. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 16 na safe da minti 19. karfe 11 da minti 19 karfe 4 kenan na yamma da minti 19 a Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 3 da minti 20 kenan a Ghana wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashoshin mu na VOA Africa akan mita 102.5 haka kuma a kodiyoshi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumdumin su yanzu kuma ga shirin mu na noma tushen arziki
noma tushen arziki
noma tushen arziki
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa Hukumar yanayi ta Najeriya ta yi hasashen cewa damuna za ta fadi da wuri matafadi yawan murabba'in ruwan da za a samu a fadin kasar Akan ya sa majalisar tantance ingantaccen iri ta kasar sauran masu ruwa da tsigiyar harkan noma suka fitar da iri daban-daban a kowane bangare na kasar da suka hada da masu jura fari wuta-wuta da kuma masu amfani da taki kadan don karfafawa manoma da malaman gona gwiwa dangane da harkan noma a kasar duk da cewa hukumar na fuskantar kalubale a bangaren alkama sakamakon yadda kasar ke yawan amfani da ita yanzu hukumar na kan bincike don gano irin alkama da za ta fitar da yabanya mai yawa cikin kankanin lokaci a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakilin Hauwa Umar ta tattauna mana da Ibrahim Musa mamba a majalisar tantance ingantaccen iri ta kasa a Najeriya inda ta fara da tambayarsa ko me yake faruwa a harkar noma a wannan shekara
To, da farko dai hukumar yanayi ta riga ta fitar da hasashenta ta faɗi cewa damuna za ta faɗi da wuri da kuma yawan murabba'in ruwan da za a samu a koina fadin kasar nan mu a matsayin mu na hukuma a ƙarƙashin ma'aikatar aikin gona wato majalisar tantance ingantaccen iri na ƙasa da haɗin gwiwa da kamfanoni masu rijista da jami'o'i waɗanda suke da tsangayoyi na aikin gona masu nazari da halittar tsirrai an fitar da iri ruwa daban daban a kowanne bangare na kasa da masu jure fari da masu jure wuta-wuta da masu amfani da taki kadan sannan kuma domin mu tabbatar mun dade a matsayin mu na hukuma muna shushuka waɗannan iriruwa a filayen gwaji a jihohi daban-daban mun shushuka a jihohi da dama musamman arewacin Najeriya sannan kuma mun fito da abubuwa guda biyu na farko an yi doka shugaban kasa ya sa mata hannu duk wani masanin halittar tsirrai daga jami'a ko da kamfanin ingantaccen iri ya fito da irinsa babu yanda za a wani sace masa fasahar sa kuma a matsayin mu na kasa idan muka fitar da irin mu ko wata kasa ce take so dole sai ta zo ta sami gwamnatin Najeriya ta nemi izinin ta sannan ta biya wasu kudade kafin a saki wannan iri in ta dauka kuma ba da izinin Najeriya ba to za mu iya kara mu samu su biya mu diya so duk waɗannan abubuwan mun yi domin mu karfafawa ainihin su malaman gonan da malaman jami'o'i kunan malamai a bangaren abin da ya shafi kimiyyar aikin gona ya kasance sun zage dantse domin su fitar mana da irin duka da manoman mu za su yi amfani da shi wannan kenan sannan na biyu mun fitar da wani alade wanda kowanne kamfanin iri ko na jaha gwamnatin jaha ne domin akwai gwamnatocin jihohi da muka yi wa rijista kamar su Kano Jigawa Kaduna Borno duk jihohin arewacin Najeriya suna da kamfanonukan ingantaccen iri da muka rijista saboda mun san cewa akwai ma'aikatan gona a jihohi muna son su ma a matsayin su na ma'aikatan manoma ma'aikatu a jihohin su sun san yankunan su sun san karkarar su sun san yanayin yanda halittar kasar su take so idan sun yi amfani da ainihin bincike da fito daga jami'o'i domin kowace jiha tana da jami'ar ta na jiha wasu ma suna da jami'o'in kimiyya abin nan da fasaha wasu na da su na gwamnatin tarayya kuma duk jami'o'in nan idan kin je akwai tsangaya su kutumta aikin gona wanda fannuka daban-daban ake karantarwa a gurin saboda haka mun ba su wannan dama mu musu register suna ta gaggwadawa sun kuma yi nasara sun fito da iliruka suma wanda suke mu'amala da manoman mu na karkara kananan hukumomi da jahohin mu to wannan ya taimakawa su ainihin wannan alabin da muka yi zai taimaka ainihin manoma domin a kare musu suma muradin su tabbatar da irin da suka shuka ingantacce ne san daga ina irin yake kuma su san yaushe aka yi irin yaushe zai baci kana kankarewa akwai number a jiki amma bayani yanda zaka tura wannan number din kamar yanda ake na katin waya ko magani haka kuma nadda sai kana tura za a ce ma ingantacce ne lokaci kaza aka yi shi lokaci kaza zai lalace tsawon wata kaza zai ko kwana kaza zai daga shuka shi har a girbe shi so wannan ma mun fitar da wannan yanayi sannan sai abubuwa da babban bankin kasa yake yi yana aiki tare da ma'aikatar gona da sauran ma'aikatu wanda suka shafi manoma domin a tabbatar da shi manomi ya samu an masa tallafi yanda zai yi noman ba tare da wahala ba domin ya bunkasa tattalin arzikin kasa kasancewar wannan gwamnati a cikin kudurorinta babban kudurinta ne na ainihin karkata tattalin arzikin kasar nan zuwa ga aikin noma so wannan ma babban banki da ma'aikatar aikin gona tana yi
masu sauraro anan zamu dace a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Ibrahim Musa da kuma wakilin mu Abuja Hawwa Umar sai kuma Jule Ladies Creation da take maka ta hada mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Allah to ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta email
Sakonmu na farko ya fito daga Amina Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hamza Sani inda suka ce hakika ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jahohi su yi kokarin samar da takin zamani a wannan lokaci da damuna ta sauka ba wai sai ta je ƙarshe ba domin a lokuta da dama sai kaga sai damuna ta je ƙarshe suke samar da takin daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya bamu damuna mai albarka amin Sakonmu na gaba ya fito daga Sani Muhammad Chindo. Yace hakika matakin da mai shari'a Tanko Muhammad ya dauka na yin murabus daga makamin alƙalin alƙalai na ƙasa abin ya bawa ne. Ina yi masa fatan alkhairi. Ina taya murna ga sabon muƙaddashin alƙalin alƙalan da aka rantsar. Da ya cike wannan gidi. Daga bisani nake addu'ar Allah ya sa hakan ya zama shine alkhairi ga al'ummar ƙasar Najeriya. Amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Kawu mai ruwan da Sala Muhammad Isa Bajuga suka ce matsalar tsaro da ta'addaba al'ummar jihar Zamfara Allah Ubangiji ya kawo ƙarshen sa amin Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Babandi Mamman Bandi da Isufu Suleiman Madatti da Iliya Ne Shayi garin Daura suka ce baiwa al'umma damar mallakar dindiga domin su kare kansu da gwamnatin jihar Zamfara ta yi bai dace ba ba a maganin wuta da wuta ya kamata a ƙara yawan jami'an tsaro shine mafita to mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonninku
an gaishe ki Zara Ufage yanzu kuma ga Hanifa da labarai a takaice
Takaice shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a yau talata ya jaddada bukatar samar da tsarin kare makami mai linzami ga Ukraine don kare kasarsa daga har-haren ta'addacin Russia Zelensky ya bayyana hakan ne yayin wata tattaunawa da suka yi da shugaban kungiyar tsaro ta NATO Hukumomi a jihar Texas da ke kudancin Amurka sun gano bakin haure 46 da suka mutu a cikin wata motar trailer a jiya Litinin Shugaban hukumar kashe gobara ta San Antonio Charles Hood ya shaida wa manema labarai cewa an kai wasu mutane 16 asibiti domin yi musu jinya sanadiyar matsanancin zafi da suka fuskanta ciki har da yara hudu Wani kwamitin majalisa da ke binciken harin da aka kai a ranar 6 ga watan Janairun 2021 a majalisar dokokin Amurka yana gudanar da wani taron bazata a yau talata don gabatar da hujjoji da aka samu kwanan nan tare da sauraron bahasin shaidu.
kyau masu sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chad za kuma mu dawo da wani sabbin shirye-shirye za ku ji idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu ta yau ni ce ta ku Binta Suleiman Yaro da nake muku fatan alheri ku huta lafiya amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na tafi